This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yin lafiya. Hawar Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 31 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin Kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu akan al'amuran da suka shafi mata daban-daban. Amma kamin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. A yau Lahadi, Paparoma Faransa ya yi taron Easter tare da dubbatar mabiya 100 a Katolika a dandalin St. Peter's da ke birnin Vatican kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan koshin lafiyarsa. Paparoma mai shekaru 87 ya isa wurin kan keken guragu don jagorantar taron da karfe 10 na safe a cikin yanayi mai cike da gajimare da iska, inda aka watsa abubuwan da suka faru kai tsaye ga duniya. Bikin Easter shine tuna tashin Annabi Isa alaihi salam daga mutuwa, kuma shine karshen mako mai tsarki wani babban bangare na kalandar Katolika wanda suke da mutane biliyan 1.3 mabiyan su. A jiya Asabar, Papa Roma ya jagoranci bikin Easter a fadar Vatican a gaban mutane kusan 6,000 daga sassa daban-daban na duniya. Kwana guda bayan soke zuwa 'yan mintuna kaɗan kafin wani babban gangamin ranar Juma'a mai muhimmanci, lamarin da ya sake faɗo tambayoyi game da lafiyarsa. Wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin Afirka, yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin ɓarna. Wannan shi ne lamarin musamman ga ƙasashe da suka fi fama da talauci a duniya da waɗanda suka fi fama da rauni. A 'yan watannin da suka gabata, yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya. Zambia da Malawi sun ayyana dokar ta ɓaci, kuma Zimbabwe na iya fuskantar yin hakan a wani wurin rada abinci a cikin karkarar Zimbabwe. Kwanan nan ma'aikatan agaji sun kawo agaji ga mutane kusan 2,000 da suke cikin mawuyacin hali. Mutane kimanin miliyan 20 na buƙatar taimako a yankin, kuma da yawa ba su samu ba. A yayin da ƙauyen Rimish na ƙasar Lebanon Kiristoci ke bikin Easter na farko tun bayan ɓarkewar yakin Gaza, mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin Hezbollah da Isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba. Kamar Kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin Lebanon, mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su, kuma ya tilasta wa iyalansu tserewa ta dindindin daga ƙauyuka na kakanninsu da ke kusa da iyakar Lebanon da Isra'ila. A farkon makon nan, wani mazaunin Ramesh ya fuskanci gungun wasu mutane ɗauke da makamai da suke ƙoƙarin harba dokoki Isra'ila daga cikin ƙauyen. Wasu mazauna ƙauyen sun buga ƙararrawar coci don janyo hankalin mutane. Hakan ya sa 'yan bindigar komawar yanki domin harba dokokin, a cewar magajin garin Millad Al-Alam da mazauna Ramesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, Turkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na ƙwato iko da birnin Istanbul daga hannun abokin hamayyarsa Ekrem İmamoğlu, wanda ke da nufin mayar da 'yan adawa a matsayin masu ƙarfin faɗa a ji a siyasa bayan da suka sha kaye a zaben bara. Magajin garin Istanbul İmamoğlu ya caccaki Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP a matsayin babban matsala a zaben shekarar 2019 da ya samu nasara. Shugaban ya yunƙuro a shekarar 2023 ta hanyar tabbatar da sake zabensa da rinjayen majalisa tare da abokansa 'yan kishin ƙasa. Sakamakon zaben na yau Lahadi na iya ƙarfafa ikon Erdogan da ke da shi a kan Turkiyya, memba ta NATO, ko kuma ya samar da sauyi cikin babban yanayin rarrabuwar siyasa da ake fama. Ana ganin nasarar İmamoğlu zai ƙara rura wutar tsammanin zai iya zama shugaban ƙasa a nan gaba. Hukumar yaki da ta'addanci ta kasar Rasha ta sanar da cewa kasar Rasha ta gudanar da wani farmakin yaki da ta'addanci a yankin Dagestan dake kudancin kasar yau Lahadi inda ta tsare mutane uku. Rasha na cikin shirin kota kwana bayan wani harin da aka kai a wani daki da yare dake birnin Moscow a ranar 22 ga watan Maris, wanda shine hari mafi muni a kasar cikin shekaru 20 da ya kashe kalla mutane 144. Hukumomin tsaro sun tsare wasu ƴan bindiga uku waɗanda ke shirin kai wasu hare-haren ta'addanci a yayin da ake duba wuraren. An gano makamai masu sarrafa kansu da alburusai da wasu bamai da aka shirya don amfani da su, in ji kwamitin a yau Lahadi. Tun da farko dai kwamitin ya ce jami'an tsaron sun tare wasu da ake zargi da aikata laifuka a wasu gidaje da ke Matsakala, babban birnin yankin, da kuma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar Kaspis. Ba a samu asarar rayuka, fararen hula ko na jami'an tsaro ba. Daga ƙarshe gwamnatin India ta ce tana kubutar da 'yan ƙasarta da aka yaudare su da aikin yi a Cambodia, kuma aka tilasta musu shiga cikin aikin zamba ko damfara ta yanar gizo. Ofishin jakadancin India a Cambodia yana aiki tare da hukumomin Cambodia, kuma sun ceto tare da mayar da Indiyawa kusan 250. Ciki har da 75 cikin watanni uku da suka gabata, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Randhir Jaswal a cikin wata sanarwa a ranar Asabar.
Sarfi da Hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma da lama sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abri a cikin shirin Kallabi.
Waka ta festival na hora ta tun ina siziya wakan mu ta farko aji daya a sakandare, abu da abin yarinta muna yan mata a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Gata. Yau Kallabin mu ta mako wata mace ce da ta nada rauna da dama kasancewa ta ƴar wasan kwaikwayo, mawaƙiya, ƴar jarida, uwar gida da kuma uwa. Za ku ji ko wace ce. Mun kuma gayyaci waɗansu mata domin nazarin dangantaka tsakanin matan aure da dangin miji, musamman ƙanne mata da so da dama ake samun saɓani da su. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirarmu da Kallabin mu ta mako, bari mu fara haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure, inda waɗansu ke fuskantar rashin jituwa da ƙannen mijinsu, musamman ƙannen mata, da waɗansu lokuta yakan kai ga mutuwa auren koda ko mazan nasu na ƙaunarsu, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a dangare.
A cikin zauren namu yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi sani da Rukmai da kuma Hawwa Usman. Mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce ƙanwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin. Yawwa, ko zaman dindindin. To ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zance kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa. Domin a matsayinki na mace, in har kin san cewa wata ran ke ma zaki aure, zaki je ki zauna da wani iyalin kuma zaki zauna da ƴan uwan shi, to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba. Don in most cases sai ki ga ma ƙanwar miji ta zama kamar kishiya.
To
yes, miji yana zaune da matar shi lami lafiya, ko zani ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska,
kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an tare an zama daya akwai wasu cases din da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro
ba sa rungumar ta
cewa mata ce yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yayata ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba
za kai fatan ta ji dadi
za kai fatan ta ji dadi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji dadi ka sai ki kuma ka yi da kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwar kici ta zo gidanki ba kanwar miji ba za ki sarrafa ta yi mun wanke wanke yi mun shara yi mun wanki da fafin abinci in their own case a nasu me ake
cewa kawai bangaren su
yawa idan kika fara cewa yi mun kaza yi mun wanke wanke yi mun shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke mun daga nan ma kin ma zama muguwa
ah to ai naga kaman kanwar miji kaman miji ne ai ko
haka ya kamata ya kasance
to a sa miji aiki
alhamdulillah kuma ai ba zai dace a ce ke kanwar ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba indai akwai tarbiya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwar ka za ta taimaka maka to in kuma kanwar miji ta baka dama a matsayin kanwar ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abun an samu reverse is the case
anya shin sai wani lokaci kannan mijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a gurin kannan miji ba yayin miji ba dake ana samu hadda yayin miji to amma a kannan mijin ba kwa gani kila kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ne kyautata musu ko dan bata wayansu kudin canji da na charge card
wallahi in cases
da
waya cases da zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ƴan uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana
wato dole shi ce
dole shi ce dole ne wani haƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zagaye ya juye zuwa makanwar shi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi
wato a rufa mai asiri
a rufa mai asiri
gidan nan nashi kare
ya tallafa ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga ai baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali zamantakewan yayi kyau ina son mata masu gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi
wato jini yana haduwa
jini yana haduwa zaki ga mace ta haifi yaya ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba
ko kuma ba a daina ware ta
ba a daina ware ta a wata tsamma ke bare ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara daya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an samu yaya daya biyu uku hudu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi daya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda dan nan da ita da mijin
kowannan kowannan ku ne ba cewa na shi
alhamdulillah har sai a ga kuna ma jayayya kuna fada akan dan tsakaninki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu to kin ga ta zama mata gida kenan me kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su
kaje ya Hauwa an fice matan gida ku kan shiga fita ku hana ƴan uwan miji sakewa amma ku da ku ƴan uwan za su zo su baje su saka ta sawana an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman irin kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma an ƙarfi ku ne ya kuntun bai su me za a girka muku ko kuma shiga ki ba ta ya ko haka ne ba shi yake kawo irin waɗannan matsalolin
ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka
to
tsakani da Allah kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake
haka
kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda zaki ga ba matsalar matan bane matsalar kanwar mijin ne ko yar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matan gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri zaki ga ɗan uwanta kuma za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rade shi
ba ta sake masa ba kenan
ba za ta sake masa ba tsakaninta da ɗan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarinta ta hada su da ɗan uwansu ya daina ganin farin su har ta kai ta kawo ma wani yayi mai ƴan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iyaka da gidan shi
ya musu rashin mutunci
ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu wasu ba laifin matan bane, laifin kannan mijin ne. Sannan kuma kannan miji da zasu zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu, yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu, uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan, a ce ta dawo gidan wanta, shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar ta tunda shine namiji. Kuma mu da ma kullun rayuwar mu a karkashin maza yake, ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa, haka rayuwar mu take mu mata. Saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanta ta zauna. To akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita daga gidan mijinta, za ta ga irin ya gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauransu, daga nan sai har suna da bakin ciki ya shigo.
To wato ta tana da inda ni ne a wurin,
na samu wannan opportunity din, me zai fito raba ni da gidan miji, ko kuma ba mamaki a kotusa da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan, in ya kasance budurwa ce ita. Akwai wata sister ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki, ita ba haka take a gidan mijinta ba.
To
ko baki gane ba, suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma karfi ne, kowa da yanayin
karfin
shi. To ni duk wannan abin da na dauke shi ga baki ɗaya, kamar hasada yafi yawa a ciki
sosai,
da san kai
sosai.
Ai ku akwai matsala babba a gukan fama, ai ku akwai matsala abokan fama. Bari mu bar ku ku sha ruwa, mako na gaba za mu ji yadda kannan miji da auren sa yake mutuwa suke tasiri a wajen mutuwa auren surukan su mata. Kada ku bari a ba ku labari. Yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta nada rauna da dama kasancewar ta yar wasan kwaikwayo, mawaƙiya, yan jarida, uwar gida da kuma uwa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi. Ga kallabinmu ta mako.
Ni ce Hadiza Gire wadda nake Orten Zandar, Turbi Theatre, gidan rediyon Jihar da Magaram, cikin yan wasan kwaikwayo. Ni dai an aihe ni a garin Tana cikin gari, kuma nan na tashi na yi lakwal kita a nan na ƙare nivokin katiriyo na bar lakwal saboda arme. Kuma tahiya katiriyo vendu
1982
bayan an yi festival kin Agadas, wasannin nan da ake na shekara da take kewayowa. Allah ya kaddara babban na nan gidan radiyon Jihar da Magarin, Allah ya kai shi ta an yi wannan sallata aikin hannuwar. Sai aka ce aina 'yan matan da suka yi waka a Agadas. To lokacin nan Allah shi kanshi da rahama Alhaji Kwanti wa yake mu sai cayu ai kan wata ci yanzu tana ne yace ta rabu da mijinta tana nan gida yace to a nemo mu ne ita cincu sai aka nemo sai ce mun naji kin yi waka murye ki tana da dadi muna so inda hali ki gama takardin ki ki aika radio muna so ki je ki rika yin zabi sanka a radion jaha sai nace mishi to ba matsala Kwanti amma bari in shawara da uwaye na
Ubangin tsilin fashin ki ba kamar bayan da kika rabu da mijinkin ce an miki aure bayan da kika rabu da mijinki yani aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko
zamanin
kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin yan kasa kaka aka kika shiga
to da waka ta festival na hora ta tin ina season wakan mu ta farko aji daya a sakandare ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce ya hawo da wata hudu rak da iko aka dauko mu aka kawo mu daga tan da aka kawo mu nan da magara mu kai wakan mu ta farko sannan kuma bayan 1976 aka yi wasa na hadi a da magaran gaba ɗaya na wasan jenesis na abu na matasa
hadin kan matasa
yawa hailo aka dauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyati in ki waki waki tunda daga wannan dai ban sake waka ba tunda lokacin da za a yi na difa katuro ban tayin aka neme ni ni kuma lokacin ne ina gidan miji babu dama in tai to bayan wannan Allah ya gajarta sama sai na rabu da miji na rabu da miji hailo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na Agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta sai aka nemo na rabon kuma mun je Agadas mi waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta Agadas hashi darakta na yawa ya shi murya ta haya da rabon na zo radio ta Mar'in ya aiki muharin dalilin sawata kenan
ita rabbana ta'ala a dalilin mene ne kika yi waka rabbana ta'ala ita ce dai ta huddo ki
ita ce ta huddo ni gaskiya fi sabilillah ita ce ta huddo ni me ta huddo ni saboda abubuwa ne ta kumsa a cikin ta
lokacin an yi juyin mulki kun ce yayi juyin mulki
kun ce yayi juyin mulki
1974
kun ce juyin mulki bayan yayi juyin mulki mun zo nan da magana an kawo mu muka yi waka amma bata shi ko ina ba to rabbana ta'ala ita ce aka fara wasan sati a kowane jahau a jahohi ko wace jaha a ce bana nan za a yi badu can za a yi haka ne
ko wace jaha ta kawo waƙoƙi
ta kawo waƙoƙinta aka zo aka yi zaben waƙoƙi a murya aka gamu jahar da magaram gabaki daya a murya muka gamu aka ce waƙan nan ta tana ita ce na farko rabbana ta'ala ita ce za a kawo festival abu da abin yarinta muna yan mata ne a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio aka je radio da sahi aka dauke mu su jibrin London da Alhaji Umma Jibabirni suka dauke mu aka yi arstram nan hannu yau na aka yi record aka dauki wakan rabbana ta'ala to tahiya tai tahiya da za a saki ne arme bayan wannan da nazo gida ban dade ba ne arme to ba na arme har na samu aihuwa amma har aihuwa biyu kuma Allah ya gajarta zama aka rabu aka rabu to da muka rabu suka samu labarin mun rabu za a yi na agar sai aka ce a nemo ni rabon na zo da magana in yi aiki a radio saboda muryata
sai kuma aka kaki radio jaha kika ka takardinki sai suka dauke ki
Alhaji Kwanti ce mini to gyara takardinki na gyara takarduna na bada tasha aka kawo da aka kawo mu aka ce to maza maza ce mata maza ta zo na zo sati na guda aka yi jarrabani zabi sanka aka jarrabani Alhaji Umma satin nan guda kawai tahiya tai tahiya tamam
sai
na shiga zabi sanka shekara bakwai ina zabi sanka to bayan
da zabi sanka babu wani shiri da ke shirye-shirye da kike a gidan radio
to bayan zabi sanka dai shi kadai ne nake a lokacin nan to bayan zabi sankan da aka maido su Jarijuba daga mara da Allah ji kansa da rahama sai ita take kwassar da mai take yawa sai aka ce to Hadiza ke yanzu shiga trup saboda ba iya yuwa
a ji
shiga trup kawai na ce to shikenan lokacin kin san yara ne yanzu da na da ba ɗaya bane akwai bita abin da aka ce min kace kake to eh na ce to rabon kuma na zauna a turu
ke kika shiga wasan kwaikwayo
shiga wasan kwaikwayo kuma a tahiya dai tahiya a wasan kwaikwayo
kuma yaya kuka rika gudanar da wasan kwaikwayo
a tamar wasan kwaikwayo mun gudanar da shi cikin abin da ya cancanta saboda a lokacin nan ba wai ilimi na ba rike ba ilimi na lakwal yake ba da hazaka a'a saboda su magabatan namu ba su taba zuwa lakwal ba ma
ba su yi karatu
amma da an zo da sahiran litinin aka ce shiri za a yi kai mika hango a cikin gari kowa ya wadi ta mikin da ake so a yi bisa kanshi sai a ce to abin da ra'ayin da wance ta kawo kowa ne ka ko mun girman ka ko mun kankantar shine za a dauki wannan maulidi da shi za a yi haka muka rika tahiya muna yi
to amma kuma a lokacin ai a Niger da magaranci ta daya a wasan kwaikwayo
gaskiya da magaran ita ce daya a wasan kwaikwayo saboda ga turbkin ORTN ta da magaran sai turbkin su ya ji dogo wannan su ne turbkin da sunan da magaran su suka hudda shi ma duk kasashe ba ma Niger kadai ba muka ci gaba da wasan kwaikwayo don saboda a dalilin wannan hotel wasan kwaikwayon da magaran yayi suna a ko'ina shi ya hana Hajiya Dilo Allah shi kanta zama a Makka tun da wasa wasan kwaikwayo ta kaura Makka wurin yatta da ta ji saboda theater kinta da ta yi ta
kara da kiyashi
saboda ita ta ce ta haramta zaman Makka saboda zawaye sai ya ganta ya santa a wannan tunda kaiwa yake yi ana haɓaka mishi kasatoti yana saidawa a Sudan har ya kai shi wannan yaro yayi gida ya sayi kare ya sayi gina ya sake sayan wani yayi arme duk da kudin ta kangoi da yazo ya ganta a dogon gida tana saida kashi sai rungume ta hoshi da kuka tace menene aka musu taro ɗan sanda suka taru akan su sai suka tace zawwa rungume ne na kuka ina da ya ko danta ne yace a biki sanni ba ga dalilin da yasa duk sai bayyana wannan dalili tace to tunda haka yasa wannan abin ya samu nan haramta zaman Makka ta koma wattana ta ci gaba da wasan kwaikwayo saboda a lokacin nan tamar gaskiya mu da kanmu na baya mun ci anhwanin wasan kwaikwayo ba wai dukiya ka tara ta ba a'a suna saboda mun yi turni a kasashen waje wallahi tamar sunayen mu sun huta ko ina
to madalla sai ku biyo mu bashin ci gaban wannan hira mako mai zuwa Masu yin magana suka ce matar nagode ba ta rasa mijin aure. Na gani kuma mai hana wa mata lada. Za mu dasa aya a shirin namu na wannan mako sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilan mu Tamar Abare a Damagaram Jamhuriyar Nijar da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taya gabatar da shirin sai Fiona Nanduru da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Na kwana lafiya sai da safen ku.